sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare. Ga masu azumi kuwa, tare da fatar sun sha ruwa lafiya. Wanda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 4:30 na marece a gundumar Colombia. A wannan rana ta yau, Talata 11 ga watan Mayu, shekara ta 2021 miladiya. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da taimakon Ibrahim ta Almasi Garba da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna dauke da rahoto akan farfado da dokar kulle da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta yi. Sai mu ji halin da ake ciki akan sallamar ma'aikata da ake yi ba bisa ka'ida ba dan bambancin jam'iyya ko kuma wasu dalilai. Haka zalika kamar kowace rana irin ta yau, muna tafi da rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta Tsakiya. Sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice, mu kuma karkara shirin da nasiha albarkacin wannan wata na Ramadan. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Ga labaran. Hukumomi a India yau Talata sun ce har yanzu ba su tabbatar da musabbabin mutuwar dimbin mutanen da aka ga gawarokin su a kogin Ganges ba. Jami'ai a jihar Bihar sun ce an gano gawarwaki 71 jiya Litini, a yayin da kuma jami'ai a jihar Uttar Pradesh da ke makwabtaka da jihar ta Bihar ke cewa an gano gawarwaki wajen 100 daga jiya zuwa yau Talata. Hotunan yadda gawarwaki ke ta yawo kan ruwa ya janyo fushin jama'a da kuma raɗaɗin cewa wasu ne da suka mutu sanadiyar cutar corona wadda ke daɗa bazuwa a wannan ƙasa ta kudancin Asiya fiye da ko'ina a duniya. Wasu ƙwararru a harkar lafiya sun bayyana damuwa kan yiwuwar cutar ta corona ta yaɗu ta ruwan da ya gurɓace. Isra'ila ta sake ƙaddamar da hare-haren jiragen sama a Gaza da asubahin yau ɗinnan Talata, inda ta auna wani bene na wani kwamandan Hamas, yayin da mayakan Hamas suka cilla makamai sama da 250 kan Isra'ilar. An samu rahoton mutuwar Falisɗinawa aƙalla 24, ciki har da yara 9 a Gaza, a yayin da fararen hula 6 suka jikkata a Isra'ila, bayan da wani makami ya faɗa kan wani gini. Hamas ta cilla wasu rokoki 'yan mintoci bayan cikar wa'adin ƙarfe 6 na yamma agogon yankin da aka ɗeba ma Isra'ila ta jinye jami'an tsaronta daga masallacin Al-Aqsa da ke tsohon birnin Qudus. Tashin hankali na yawan ɓarkewa a 'yan kwanakin nan a wannan rukunin gine-gine, wanda Yahudawa ke ɗaukarsa a matsayin wuri mafi tsarki gare su, Musulmi kuma ke ɗaukarsa a matsayin wuri na uku a tsarki gare su. Rahotannin kafafen yaɗa labarai daga Rasha na nuna cewa wasu ko wani ya buɗe wuta a wata makarantar elementary yau ɗinnan Talata, ya halaka ɗalibai aƙalla 11, wasu kuma aƙalla 16 sun jikkata a wannan al'amari wanda ya auku a birnin Kazan, headquarter jamhuriyar Tatarstan. Gidan talabijin ɗin gwamnati RIA a taƙaice ya ce an kama aƙalla wani ɗan bindiga. Hukumomin tantance magunguna a Amurka sun amince a yi allurar rigakafin COVID-19 da kamfanin Pfizer-BioNTech suka ƙirƙiro ga yara masu shekaru 12 zuwa sama, wanda hakan ya faɗaɗa rukunin mutanen da suka cancanci a musu rigakafin. Hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta Amurka FDA a taƙaice jiya Litini ta ce rigakafin bai da illa kuma yana da inganci ga yara 'yan shekaru 12 zuwa 15. Dama an amince a yi amfani da rigakafin ga yara 'yan shekaru 16 zuwa sama a yanayi na lalura. Zai sa matasa su samu kariya daga cutar COVID-19, wanda hakan ya daɗa kai mu kusa ga yanayin da aka saba da shi a baya da kuma ƙarshen annobar, a cewar muƙaddashiyar kwamishinar hukumar ta FDA Janet Waddup a wata takardar bayani. Ƙasar China ta ce yawan al'ummarta ya ƙaru da mutane miliyan 72 inda ya kai biliyan 1 da kusan rabi daga shekara ta 2010 zuwa 2020, wanda hakan shine mafi kankanta na karuwar da yawan jama'ar take yi tun bayan da ta kafa dokar hana haihuwa fiye da daya ga kowane iyali a shekara ta 1980.
Cikakkun labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Sannan labarai yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Tun bayan ayyana batun farfado da dokar kulle da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi a ranar Litinin ta bakin kwamitin shugaban kasar mai yaki da annobar corona, in Najeriya suka fara yin tsokaci kan tasirin daukar wannan matakin da hasashen yanayin da kasar take ciki na zaman dardar kan tsaro, lamarin da wasu ke maraba da shi, wasu kuma ke ganin cewar hakan ya shiga cikin haƙoƙinsu. Daga birnin tarayya Abuja, wakiliyar muryar Amurka Halima Abdurrauf ta yi komuna da ƙarin bayani.
Kwamitin shugaban Najeriya mai yaki da annobar coronavirus ne ya sanar da matakin sake farfado da dokar daƙile yaduwar cutar coronavirus da za ta shafi wasu ɓangarorin rayuwar al'ummar ƙasar a jihohi 36 da ma babban birnin tarayya Abuja, wanda za ta fara aiki daga yau Talata. Manajan gudanarwa na kwamitin kula da al'amuran cutar corona a Najeriya Dr. Mukhtar Muhammad ya ce dokar kullum ba sabuwa ba ce.
Na farko dai zan ce wannan dokar ba sabuwar doka ba ce, doka ce wadda dama tana nan a ƙasa. Can ba a janye abubuwan da aka gindaya ba na kokarin kare ko rage yaduwar cutar corona. Wannan sun hada da dokar hana fita da daddare daga 12 zuwa karfe 4 dama can tana nan, da kuma sauran dokoki a wajen kayyade yawan mutanen da za su iya taruwa a wurin da yake pandemic ko daki ko wani majalisi domin gabatar da taro. Na uku kuma dama dokar tana nan wajen cewa duk inda mutum zai je ko kasuwanni ko tashar mota ko shaguna, mutum ya tabbatar cewa yana sanye da kayan kariya na kamawali na hanci ko takunkumin hanci, sannan kuma a tabbatar cewa mutane babu cunkoso. So daga cikin wayannan dokoki da aka kara bujiro da su yanzu dama ba sababi ba ne, suna nan a ƙasa. Iyaka an farfado ne domin a ja hankalin mutane su san cewa lallai fa akwai hatsari na iya ƙara gunduma cikin ita wannan annobar a karo na uku. Gaskiya kimiyyance ba mu da wani hujja da ya nuna cewa wannan cutar sana buga yanayi ne na cewa kasashen da suke sanyi daban kasashen da suke zafi daban. Wannan al'amarin ya fi ƙarfin abin da za a zauna a sa masa ido a bari abubuwa su faru ko su gudana kawai a karan kansu. Dole ne hukuma ta ɗau mataki. Shugaban ƙasa ya riga ya rattaba hannu akan doka ta kare lafiya, wato the health protection regulation, wanda ya ba da tsari daki-daki akan matakan da mutane za su bi domin kare kansu daga cutar corona da kuma hukuntar da waɗanda ba su bi wannan ka'ida ba.
Yan Najeriya da dama sun ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyinsu game da sake farfado da dokar kulle, suna mai cewa
Sani Ibrahim Muhammad Askirama:
Na ji maganar coronavirus ba abu ne wanda yake da dadi ba, aka dada wannan doka a ƙasa to alhamdulillah babu da zamu ce, amma da za a ba da muhimmanci da ake ba ma corona akan tsaro a ƙasar nan. Ai da yafi tunda kowa yau yana cikin dardar, ba mai kwana a gidansa, mutane a ƙauyuka dajin suke kwana kan itatuwa suke kwana, kaje Asikira kaje Uba kaje duk local government a Borno mutane suna dardar, ba ma can ba yau tsaro ya zama to a birnin tarayya Abuja, gonaki mutane suna zo Abuja, nan kuje ana satin mutane, amma an sa muhimmanci akan corona fiye da tsaron ƙasar nan, ana kashe mutane fiye da abinda corona yake kashewa. Ji za a yi noma bana
sanana Abdul Adam Muhammad Ramadan nan kar kulle da aka sake dawo da ita ba tsamman za ta yi tasiri ba, duk da ma dai akwai wuraren da za a ce za ta yi tasiri kamar su birnin tarayya da yawancin manyan biranen da suke jihohi, amma har ga Allah a ɗan ƙauyuka karkaran mu ba ma wanda ya kula da ta farko ma sa wannan takunkumin fuska balle har a zo ga wani doka.
Mai magana Abraham Mu'azu Ali: Magana sabunta dokon kulle mu mutanen Yobe ba abu bane sabo da zai tayar mana da hankali, mukan tsayar da zirga zirgar mu karfe 10:11 kafin dokar kullum ma, to abu ne da mun saba. Sannan dindin da zamu je mukan yi kokari mu kiyaye mataki da masana lafiya suka sa, mukan sa face mask, mukan wanke hannayen mu idan zamu shiga jama'a sannan mu abin da yake tayar mana da hankali shine a ce an kulla gari baki daya dukan abubuwan rayuwar mu yakan tabo siyan abinci ko kuma wani abu da zaka bukata a kasuwa mukan neme shi cikin wahala wannan shine tashin hankali
Alƙalman ƙididdigar hukumar MCDC sun yi nuni da cewa mutane 49 ne suka kamu da cutar corona a Najeriya a ranar Litinin. Sai dai gwamnati ta ce duk da haka ta ɗauki matakin kariya laƙari da irin abubuwa da ke faruwa a ƙasashen India, Argentina, Amurka da ma wasu ƙasashe a nahiyar Afrika inda ake samun ƙaruwar masu kamuwa da wannan cuta. Kuma ya zama wajibi ta kare al'ummanta akan lokaci. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Yanzu kuma sai mu leka jamhuriyar Niger inda ake ci gaba da kaddamar da ayyukan majalisun kananan hukumomi a duk yankunan kasar. Ofishin ministan cikin gidan kasar ya umurci gwamnoni da kantomomi su dauki matakan hanawa shugabannin majalisu na kananan hukumomi amfani da matsayinsu. Wajen korar ma'aikata daga aikin su ba bisa ka'ida ba bayan da magajin garin Yamai ya bada sanarwar dakatar da ayyukan wasu fitocin gwamnati wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma na dauke da karin bayani a wannan rahoton
La'akari da matsalolin da aka fuskanta a shekarun baya wajen gudanar da al'amura a majalisun kananan hukumomi yasa ofishin ministan cikin gida daukan matakin rigakafi da nufin taka burki ga magadan garin da ke fakewa da matsayinsu don korar ma'aikata daga aiki ba akan ka'ida ba kamar yadda babban maga takardar ministan cikin gida Said Halidu yayi karin haske
an yi shi 2005 an yi shi 2011 yau wanga shi aji na uku mun ga irin abin da duka kewa kanawa ba sai na wani dogon bayani ba sai sake zabe na magadan gari ko wani abu bai shahe shi ba shi ma'aikaci ne duk wanda ya zo zai yi aiki da shi tunda shi komin ne yake ma aiki ba mai ba yake ma aiki idan da mai same shi da laifi bisa ga aikin shi sai mai hukumci kamar yadda duk wanda magabaci ya kamata shi wa ma'aikaci wanda a ƙarƙashin shi hukumci in kamar bai aikin shi bane ya kamata
dani yan siyasa suka fara bayyana ra'ayoyinsu akan wannan batu Alhaji Asmana Muhammadu shine kakakin jam'iyyar Pendes Tariya
wannan mataki da aka dauka daidai ne saboda ba dan kana mai rafa da ka zo ka iske ma'aikata na gwamnati kace zaka sallame su da aiki dan ka kawo naka ko ƴan uwanka ko ƴan siyasarka in ka duba ai a cikin miri na Niger jami'ar Pendestara ita adda kashi 70 cikin 100 kinan babu wata hujja da wani zai cewa an yi wannan abun dan a kwari wani
to sai dai bana Ibrahim na jami'ar Model mana ta ƴan hamayya mai mulkin birnin Yamai a matakin da'ira na cewa umarnin da gwamnati ta bayo gwamnoni da kantomomi alama ce ta kama karya
wannan abu ya saba ma dokokin kasa kuma muna kashedi zuwa ga minista na cikin gida ya kula da aiki shi na tsaro a cikin kasa ya bar gundumomin nan da al'umma ta zabe su su gudanar da aikin wanda an ka zabe su a bisa kanshi
kwana biyu bayan da ya karbi ragamar majalisar wakilan birnin Yamai zababban magajin gari Umar Dogari ya dakatar da aikin wasu sufetocin gwamnati abinda ya haifar da muhawara a tsakanin bangarorin siyasa
kaga kai mayar zaka zuwa kace ka dakatar da instructor da tarar babban ma'aikaci na magajin gari ko na kasa kace kai dan kana mayar da zakkuwarka abinda za ka yi ka dauki mataki dan ka hana wa'annan ma'aikata yin aikin su instructor ba makami na ba aiki ne na kana da ka cancanta kai wannan aiki
da takardar da ya dauka ba na cewa an kore su bane an tsige su ne da makamin da ke gare su
SJ Said Halidu da ke kara haska fitila akan manufofin gwamnati game da umarnin da ta baiwa makarrabanta a yankunan karkara ya tabbatar da cewa babu dalilan siyasa ko kadan wajen daukar wannan mataki
san cansa na siyasa nan tsakanin sanar sino mu tsakanin mu da kananan hukumomi kamar kowace entrepreneurs din tana da ma'aikata ita mu sina tsakanin mu da su
wannan sabuwar dambarwa da ke wakana makonni biyu kacal bayan kaddamar da ayyukan majalisun kananan hukumomi wata alama ce da ke kwatanta yiwuwar fuskantar zaman doya da manja a tsakanin zababban wakilan al'umma da jami'an gwamnati a yankunan karkara ko da yake doka ta ba da damar shigar da kara a gaban kotu domin kalubalantar dukkan wani matakin da ake zargin an dauka ba akan ka'ida ba Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
da haka muka zo ga rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiya wanda Mustafa Nasiru Batsari ya hada mana
malamai masu gudanar da wa'azin musulunci a cikin wannan wata na Ramadan sun kammala tare da yin addu'o'i na musamman domin samun zaman lafiya da kuma yin kira ga hukumomi akan daukar mataki domin shawo kan lamarin. Sheikh Abubakar Gado Argungu da ya rufe tafsirin sa a Kwantagora ta jihar Niger yayi kira ne ga jami'an tsaro akan rike amanar da aka basu.
Don haka mu abin da ake kira mu ga duk wanda anka ba amana cikin kasar mu gabaki da ya ji tsoron Allah ya rike amana tun daga gwamnonin mu da ainihi a yan siyasar mu da yan kasuwar mu da ma'aikatan mu gaba daya duk wanda ya tsaya da wani hannu ta hanyar ba da izini a shigo da makami ko da direban mota ne wanda zai dauko su su tsada da shi ya ji tsoron Allah ya dubi jinan ne na bayin Allah da ake zubarwa a duba a gani ya ku musulmi yanda ake zina da matayen mutane yanda ake yayyanka mutane har da jarajarai sannan a zo a iske mutane da azumin su a tilasta su su sha ruwa kuma a yi zina da matan su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai wata mata da suka ce ta sha ruwa tace a azumi gare ta tace ke suka ce ke kare azumin nan tace a to wallahi zina da mu da ke tace wallahi duniya ba taba zina da ita ba don haka ba wanda ya sai zina da ita a karshe dai sai suka harbe ta. Allah ya sa ta yi shahada. Akwai mutane da yawa da muke kira kuma yan gudun hijira wa'anda suna nan cikin garin Kwantagora da yawa ba su da abinci sun hasarar dukiyarsu da gidajensu da garuruwansu. Muna kira ga tajirai da 'yan kasuwa da ma'aikata da manoma da makiyaya da duk wanda Allah ya sa ya mallaki wani abu na tallafa ma 'yan gudun hijiran nan don girman Allah ya tallafa musu gwargwadon hali. Ubangiji Allah ya ba da ikon tallafawa. Muna roƙo.
Lamarin rashin tsaron a jihar Niger dai ya sa daukar matakin gudanar da addu'o'i na musamman domin neman sauki daga Allah a wannan wata na Ramadan. Kamar yadda daraktan kula da harkokin addinai na jihar Niger Dr. Umar Faruk Abdullahi ya yi ƙarin haske akan tasirin gudanar da addu'o'in.
Sannan kuma musulfa da ta'addabe mu na fama da 'yan ta'adda abin ya fi ƙarfin mu ya fi ƙarfin shugabannin mu sai sa muka mai da al'amarin ga Allah ta'ala. Dama da gare shi muke kuma gare shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma gare shi zamu koma. Don haka muna neman ya shiga tsakanin mu ya taimake mu ya kawo ƙarshen wannan ta'addancin da ake fama da shi. Wannan shine dalili.
Za a ci gaba kenan ko bayan an kare wannan azumi an
za mu ci gaba domin har sai mun ga ƙarshen wannan abin. Za mu nace wa Allah mu ta roƙon shi muna kai kuka gare shi muna neman agaji daga gare shi. Mun shigo lokacin da Allah ya kawo mana jarabawa na rashin zama lafiya muna fama da 'yan ta'adda kowa ya koma ga Allah ta'ala mu tuba daga laifuka mu roƙe shi gafara mu yi amfani da ƙarshen wannan Ramadana lokacin da Allah masu tsada ne lokuta ne masu muhimmanci Allah ke karɓar addu'o'i mu roƙe shi don ya yaye mana wannan hicincinu.
A can jihar Kogima an rufe tafsirin na Ramadan ne tare da tallafawa marayu da ma mata jawarawa da abin yin bukukuwan sallah. Inji ɗaya daga cikin 'yan kwamitin tafsirin a jihar Kogi Malam Yusuf Umar Obajana.
Na'am, a jihar Kogi cikin taimakon Allah an samu tallafawa marayu ɗaya har guda 500.
Na'am.
Waɗanda wannan marayu guda 500 maza da mata kowanne an ba shi tallafi gwargwadon abin da yake bukata. Maza an ba su abin da ya shafi shaddodi da yaduna, mata kuma an ba su atamfuna da hijabai da abin da ke da alaka da kayan hidima na mata. Sannan akwai zawarawa waɗanda ba su da mazaje kuma ba su da masu tallafa musu. Su kuma an tallafa ma guda 50. An ba su kayayyakin abinci, shinkafa da wake da makamantansu. Wannan su ne adadin waɗanda aka taimaka mutum 500 kenan da 50.
To ina kuka samu kuɗin da kuka tallafa ma waɗannan marayu?
To yadda kowace jiha take kuma haka muka yi. Ana bi tun kafin Ramadan ana neman taimakon domin wannan tallafin, sannan cikin Ramadan din ma ana ci gaba da nema. Lokacin da Ramadan ya kai kwanaki 10, to a nan sai a ga abin da ake da shi ya kamata zo a yi wannan hidima. Mun samu listin marayun da farko bai ma kai adadin hakan ba, to amma da aka ci gaba da shelantawa
suka kawo kuma cikin yardan Allah abin da bace da shi a kasan shine abin da ya hidima
to yanzu kana ganin marayu 500 dinnan an samu da yawa kenan ko ko yayi
a gaskiya an samu da yawa tunda bara ba a samu sun kai 500 din ba adadin marayu
na'am
bara bai kai 400 da wani abu ne to amma bana sake samun kari shi ya kai 500
na'am to marayu ne ba su zo ba su gabatar da kansu koko wani wasu za su ce za a ce kogi gaba daya ce 500 koko
eh akwai abin da ke fara ka san kogi jaha ce wacce ana hade da to duk da cikin nasaran da muke samu wato kusan a cikin 500 din nan akwai kuma kabilu wanda su ba su gamsu da irin wannan yanayin abun bane da ake har yanzu ana tawayar da kansu akan turowa din suna ganin kamar wani abu ne wanda bai kamata ce sun sa wato nasu marayu a ciki ba wanda muna ganin shekara mai zuwa insha Allah shin wayar da kai da muke ci gaba da yi har wanda ma wato ba su fahimta ba wanda kabilu ne sosai sosai kuma muna fatan za su fahimta wanda daga wannan lokacin muna ganin adadin marayu yana iya kai times 2 din wannan ko kuma ninki uku ma
to a can jihar Kwara ma marayu sun samu irin wannan tallafi inji shugaban kwamitin kula da tallafawa marayu a jihar Kwara Muhammad Bashir Umar
na'am to Allah ya saka muku alkhairi alhamdulillah an samu nasara daga cewa wannan abu an fara gudanar da shi bara lokacin wannan corona shi din corona da aka rona gida to alhamdulillah wannan taro mun samu gudunmuwa daga jama'a da kuma abokan arzika an samu kamar marayu kamar mutum 130 ne suka bura abin nan insha Allah
na'am 130
eh kama daga ainihin atishin kafa ne ainihin tsuruni haka to alhamdulillah kusan da kuma yan kudade da aka dora musu kan kadan akai cewa wannan shine abin da ya samu insha Allah rabbi
to kamar wani kalubale kuka fuskanta bana akan aikin tallafawa marayun nan
dan dai balan akwai kalubale tare da gaskiya da shi wannan shi ne da aka fara shi daga zuwa bara dai anan da Kwara da dan kusan amma babu shi gaba daya kuma akwai shi dai a suna amma babu shi ainihin aiwatar da shi to wannan shine kuma cikin ikon Allah zuwan matasa aka ta tashi suka yunkura wajen ganin cewa wannan abu wato an ci gaba an fara gabatar da shi a jihar Kwara da cewa alhamdulillah mun yi nasara gudun mu da muka samu a bara ya zarta na bara dole bara gaskiya kusan kowa na gida ana shugaban corona wannan shine
to kamar marayun Hausawa da kenan Ilori ne ake taimakawa koko hadda Yarbawa da sauran kabilu
eh to bayan mun yi kokari ne ka san abu ne sabo aka fara shi
eh
yau wato mun kokari mu shigo da su ma din magana domin su ma wasu gudun mu sun fito daga wuraren sun samu gudun mu daga wajen jama'ar ta su ma na ta wannan zaza kullu su ma daga cikin mun abin da dace cewa wato abun gwamnati ba ta shigo ba
za a gudanar da karamar sallar dai ba tare da bukukuwan hawan dawaki ba a jihar Niger saboda dalilai na tsaro yayin da sauran jihohin Najeriya kuwa aka kara da sabuwar dokar corona da ta fara aiki a yau Talata Mustapha Nasir Batare murar Amurka daga Mina a Najeriya
yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
yanzu haka kokarin kammala wasanni daban-daban na kwallon kafa a nahiyar Turai na wannan shekarar ta 2021 a yau a ƙasar Spain ko kuma Spain a mako na 36 na tebrin La Liga Levante da ke matsayin ta 14 tana karɓar bakuncin FC Barcelona sai Osasuna da ke matsayin ta 12 tana karɓar bakuncin Cadiz Elche da ke matsayin ta 19 tana karɓar bakuncin Alaves a dai ƙasar Spain a tebrin wasannin kwallon kafa na wannan shekara na La Liga ko ita ce Atletico de Madrid da ke da maki 77 ta biyu Real de Madrid da maki 75 ta uku FC Barcelona ita ma tana da maki 75 haka ma duk dai a yau Talata din nan a teburin kwallon kafa na Premier na kasar Britania ko kuma Ingila ana bugawa a mako na 36 tsakanin Manchester United da ke matsayin ta biyu da Leicester da ke matsayin ta hudu a teburin wasannin kwallon kafa na Premier na Ingila yayin da za a yi wasan cikon gurbi na mako na 32 tsakanin Southampton ta 17 da Crystal Palace dake ta 13 a teburin wasannin kwallon kafa na wasa na kakar kwallon ta wannan shekara ta 2021 a kasar Ingila ko Britania ta farko ita ce Manchester City dake da maki 82 Manchester United da maki 70 ta uku Chelsea da maki 64 ta hudu Leicester da maki 63 ta biyar West Ham da maki 58 ta shida ita ce Liverpool da
da maki 57 ta bakwai ita ce Tottenham da maki 56 ta takwas Everton da maki 55 ta tara Arsenal ce da maki 52 idan muka leka kasar Italia kuwa ana karawa mako na 36 na wasannin kwallon Serie A yau Talata inda Napoli ke buga da Udinese a teburin Serie A na kasar Italia na kwallon kafa na wannan shekara ta 2021 ta harku yanzu haka ita ce Inter Milan da maki 85 ta biyu Atalanta da Bergamo da maki 72 ta uku AC Milan da maki 72 ta hudu Napoli da maki 70 ta biyar Juventus da Turin da maki 69 Haruna Maman bako na birnin Kwanni sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Yanzu ga nasiha albarkacin wannan wata mai albarka.
Assalamu alaikum, sunana Umaru Abubakar a da magaran jamhuriyar Niger. Zan yi magana akan rayuwar matasa tu a wannan lokacin na azumi. Ya kamata ga ƴan uwanmu matasa su gane wannan lokaci ne lokacin azumi, wata ne mai albarka, wata ne mai alhurma. Duk lokaci da ya shigo da mutane suke zuwa su yi wasu abubuwa wanda ba shi ba, ya kamata wannan watan wa da Allah ya farlanta shi a gare mu, Allah ya ce wannan azumi da muke yi shine ya farlanta shi mu yi shi, kuma wannan azumin shine zai sakanta mana abin da muka yi bai gama kowa ba ladan shi. Kenan tun matashi ya kamata ya sa ma zuciyar shi sanyi, ya bi tarbiyyar da uwayensa suka tsora shi a kansa, kai ya tsaya ya ringa abubuwa na barna. Duk abin da ya zamanto matashi zai zo ya zama aikin alfahasha da zaman banza da barci da wasu abubuwa wanda ba su kamata ba, ya kamata matashi ya tsaya ya bi uwayen shi. Kan ya kwanta ya zaman to ko shi sai barci sai lokacin shan ruwa tashi ya zai sha ruwa, a'a ya zo a gidan su uwayen shi akwai aikin da zai musu. Bayan shi akwai wanda suke matasan ne suna da halin da za su ma uwayen su taimako su taimaka musu da wasu abubuwa, amma sai ga matashin yayi forget ya bar lamarin gidan ya bar uwayen ba ruwan shi da su, sai lokacin shan ruwa yayi yazo ya ringa duba a bashi abin da zai yi. Amma kuma wani abin ma muna da akwai laifi na uwaye, saboda akwai uwayen da suke tsarme ma yara gindi sai an kwambi kuma su ringa dora hannu aka iyaye su ne na harko da su tarbiyantar da yaro hal tarbiyyar da zamanto an gwada yaran nan misali ne. Wannan wata daya shine zamu nemi duniyar mu nemi lahirar mu a cikin shi.
Da takaitattun labaran muka zo ga shirinmu na ƙarshe.
Hukumomi a India yau Talata sun ce har yanzu ba su tabbatar da musabbabin mutuwar dubban mutanen da aka ga gawarwakin su a kogin Ganges ba. Jami'ai a jihar Bihar sun ce an gano gawarwaki 71 jiya Litini, a yayin da kuma jami'ai a jihar Uttar Pradesh da ke makwabtaka da jihar ta Bihar ke cewa an gano gawarwaki wajen 100 daga jiya zuwa yau Talata. Hotunan yadda gawarwaki ke ta yawo kan ruwa ya janyo fushin jama'a da kuma raɗaɗin cewa wasu ne da suka mutu sanadiyar cutar corona. Isra'ila ta sake kaddamar da hare-haren jiragen sama a Gaza da asubahin yau dinnan Talata, inda ta auna wani bene na wani komandan Hamas, yayin da mayakan Hamas suka cilla makamai sama da 250 kan Isra'ilar.
Masu sauraro, da haka muka zo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya Niger Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu rahoton nan. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, sai muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia, da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu sha ruwa lafiya nan da kimanin sa'o'i 4:30. This salam.